الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a yau 28 ga watan Safar 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya daidai da 25 ga watan Satumba 2022. Za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafin mai suna Min Waqaya As-Salaf Lish-Shabab na Ash-Shaykh Abdulrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr. Dan ba manta ba, a karatunmu na baya mun tsaya a wasiya ta 6. Sabida haka yau za mu tashi daga wasiya ta 7, inda malamin yana cewa yake al-wasiyatu as-sabi'a, wasiya ta 7. Min wasaya as-salaf, ita wa min wasaya as-salaf lish-shabab, na daga cikin wasiyan magabata zuwa ga matasa. Ma jaa an Qabus bin Abi Dabyan, akwai abinda aka rawaito daga Qabus bin Abi Dabyan, qala, inda yake cewa yace sallaina yawman khalfa Abi Dabyan, yace wata rana mun yi salla a bayan Abi Dabyan, salatul ula, salla ta farko, yana nufin salla asuba. Wannan Abu Dabyan sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Asalin sunan shi Abdushams ibn al-Harith, wannan shine asalin sunan shi, kunyansa shine Abu Dabyan. Sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah. Ibn Hajar yana cewa zai yi wuya manzo Allah bai canza masa suna ba, sai dai kawai babu wani nasi da yake tabbatar da sabon sunansa. Amma dai wannan suna Abdushams suna ne na jahiliya, bai halatta mutum ya sa ba kansa bawan rana ba Abdushams, ina ba ta magani. Saboda haka ya musulunta, ya zo da tawagansa, mutumin gamidi ne, wata ya jawo tawagansa zuwa ga manzo Allah kuma sun karbi musulunci. Ibn Hajar yake cewa galibi idan mutane suka zo manzo Allah haka suka karbi musulunci, manzo Allah idan ya ji sunansu ba suna ba ne mai kyau, yakan canza musu sunaye, ko ya ji su suna amfani da wani lakabi wanda bai dace ba sai ya canza musu, kamar da ya faru da Abu Shuraih, wanda ya zo da tawagansa shi ma ya zo karbi musulunci, ya ji manzo Allah ya ji mutanensa suna masa lakabi da Abul Hakam, manzo Allah ya kira shi ya ce me yasa ake kiranka Abul Hakam, ya ce mutane na idan suka samu saɓani suna zuwa wurina na yi sulhu tsakanin su, kuma kowa ya yarda da abin da na yake, shi yasa suka samu suna Abul Hakam. Manzo Allah ya ce masa inna Allaha huwa al-hakam wa ilayhi al-hukm, Allah ne ya kamata a kira shi wannan suna ba kai ba. Sai manzo Allah ya tambaye shi kana da yara, ya ce manzo Allah ya ce wani ne babba cikin ku, ya ce Shuraih, manzo Allah ya ce anta Abu Shuraih. Daga nan daga rana manzo Allah ya canza sunan shi daga Abul Hakam zuwa ga Abu Shuraih. Saboda haka Ibn Hajar yana cewa shi ma wannan ba zai wuya a ce san da ya zo ya musulunta manzo Allah bai canza sunan shi ba, amma dai ba mu da wani rawaya da yake nuna mana sabon sunan shi. Almuhim sunan shi a jahiliya Abdushams ibn al-Harith. To wannan Qabus dansa ne yake cewa mun yi sallah a bayan shi sallah asuba, yake wa nahnu shababun kulluna, dukkanmu matasa ne, min al-hayy, daga anguwa, dukkanmu matasan daga cikin anguwa, illa al-mu'adhdhin, sai dai lada ne kawai, fa innahu shaykhun, shi kada ne toho a cikin mu. Yake falamma sallama, shi Abu Dabyan da ya gama da ya sallama, iltafata ilaina, sai ya juya zuwa gare mu, thumma ja'ala yas'alu ash-shabab, sai ya fara tambayan matasan da suka yi sallah a bayan shi, man anta, kai waye ne, man anta, kai waye ne, ina tambayar su daya bayan daya, kai waye ne, kai waye ne, kai waye ne. Yace falamma sa'alahu, da ya gama tambayan su duka, qala, sai ya ce alal waji ala wajhi al-hasi wat-tashji'i wat-tanshid lahu, sai ya fada musu ta fiskan kodaitarwa da kuma karfafawa da kuma sa musu nishadi, yace musu innahu lam yub'ath nabiyyun illa wa huwa shaf, ita lallai ba aiko da wani annabi ba a face yana matashi, wa lam yu'tal ilma khairun minhu wa huwa shaf, haka nan kuma ba bashi wani ilimi da yake masa alkhairi ba sai lokacin da yake matashi. Yana nuna musu muhimmancin matakin samartaka da suke ciki ne, shi yasa yace musu saboda muhimmancin wannan mataki na rayuwa. Allah subhanahu wa ta'ala idan ya tashi aiko da annabi ko manzo, yakan zabi annabi sanda yake lokacin kurciyarsa, lokacin da yake matakin samartaka. Wannan maganar nashi innahu lam yub'ath nabiyyun illa wa huwa shaf, wannan ala sabilil ghalib, ma'ana galibi Allah subhanahu wa ta'ala baya aika da manzo sai yana matashi. Amma ba haka ba, an samu wasu daga cikin annabawa wanda Allah ya ba su annabta tun kafin su kai wani mataki na rayuwarsu. Ina ba ta mu gani. Misali yanzu annabi Isa, Allah ya ba shi annabta tun yana jariri. Ko ba ka ba ne? Kana inni abudullah, nane ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Ko ba ka ba ne? Ya yi wannan magana ne tun yana dan karamin jariri, ya yi wannan magana. Kuma ya ce Allah ya ba shi annabta. Kuma da haka akwai wadanda aka ba su annabta tun kafin su kai mataki kamar saka. Haka nan idan muka ɗauki annabi Yahya misali, shi ma haka Allah ya ba shi annabta tun yana dan karamin yaro. Ya dan girma, ba jariri ba ne, ya dan girma amma yana dan karamin yaro ne aka ba shi annabta. Saboda Allah ya ce mana cikin Alƙur'ani, ya Yahya khudul kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiyya. Wannan Allah ya ce mun ba shi hukunci. Malamin tafsir suka ce abin da ake nuna hukuma nan shi ne annubuwa, annabta. Saboda haka daga cikin annabawa akwai wanda aka ba su annabta tun kafin su kai matakin samartaka, amma dai galibi Allah subhanahu wa ta'ala baya aika da manzo sai ya kai mataki, sai yana matakin samartaka. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi annabta yana dan shekara 40. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana haka ne, saboda me a lokacin ne mutum yake da karfinsa, yake da nishadi, zai iya zabura ya shiga cikin mutane ya kira su zuwa ga Allah, ya isa da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala. In ma abu ya kai ga jihadi, yana da ƙarfin da zai iya yaƙi kafirai. Kuma haka mataki ne mai muhimmanci, shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake aiko da annabawa a wannan mataki. Malaka fanabbahum ala tinani khairiyyat ash-shabab, yace malam ya wannan sahabi ya fadakar da su ne akan suribanci alkhairin samartaka, wa barakati da kuma suribanci albarkarta, wa annahu alfursatu alazimatu litazawwud watahsin, yana nuna cewa wannan matakin dama ce mai girma da mutum zai nemi guziri na lahira, watahsin kuma zai nemi ilimi, wastiqlalun nashat walquwa, kuma lokacin da mutum zai amfani da nishatinsa da kuma karfinsa. Wannan shine wasiyan Abu Dabiyan zuwa ga matasa. Wasiya ta gaba, malaka alwasiyatu as-samina, wasiya ta takwas, yace ma rawahu al-Imam Ahmad fi kitabi, wasiya ta takwas shine abinda Imam Ahmad ya rawaito a cikin littafinsa wanda ake kira al-Waraw, an Abdul Wahhab, ya rawaito daga Abdul Wahhab as-Sakafi qala, yace خرج علينا أيوب أي السختياني يتي عبد الوهاب أتفكر يتي وترانا أيوب السختياني يافتو زوا غرينو وانا أيوب السختياني شيما ينا دقاتكي تابعي شيبا صحيح باني وانا كتابي إني أعجيجي أشكرة تسكتين دا شيدا باني جرى من زعلا ما يرسل شكرة تدري دا 40 دا تابي إني مالمي سوسين kuma yayi karatu a wurin Al-Hasan Al-Basri, kuma Imam Al-Hasan Al-Basri ya kasance yana yawan yabonsa, yana cewa Ayyub sayyid shabab al-Basra, wannan Ayyub da kuke ganin shine shugaban matasan Basra, shi ma yayi karatu a wurin shi, ya taso ya zama babban malami, kuma ya karfafa da alibai wanda da suka zo su ma su zama manyan malami, daga ciki akwai Imam Malik da kuma Sufyan al-Thawri, duk su yi karatu a wurin wannan Ayyub al-Sakhtiyani. To talibinsa ya ce wata rana ya fito zuwa gare mu, faƙala sai ya ce ya ma'ashar shabab, ya ku jama'an matasa, ishtarifu, ku nemi sana'a, ku nemi aiki, la tahtajuna an ta'tu abwaba haula, ba ku bukata ku dinga zuwa kofofin waɗannan mutane. Wa zakara man yakra aw man yukra, sai ambaci wani daga cikin waɗanda ake kyaman su cikin gari. Wannan babban wasiya ne ga matasa, da cewa menene su nemi sana'a, su nemi aiki. Malaki ai an yakuna nishabi ma tahsilihi lil ilmi hirfatun, mana ya kamata shi matashi tare da neman ilimin da yake yi ya zama tu yana da hirfatun, yana da sana'a, yana da wani aikin hannu da yake yi. Yaktasibu biha malan, wanda zai samu kudi da shi. Wa rizqan, da kuma arziki. Yunfiqu bihi ala nafsihi, wanda zai iya kiyarwa akan kansa. Wa fima ba'd ala ahlihi wa waladi, kuma daga baya zai samu abin da zai kiyarwa akan iyalinsa da yaransa. Wa an la yakuna alatan ala al-akhirin, kuma ya zamanto kada ya kasance mabukaci akan mutane. Hatta la yahtaju ila kabura, kuma ya zamanto ba zai bukaci idan ya girma a shekarunsa. An yadhhaba ila fulan, ba zai bukaci ya tafi zuwa wurin wani, au ila fulan, ko kuma wurin wani, li talabil mu'awana wal musa'ada, domin ya nemi taimako ko agaji. Malaki wa abraku rizq, arziki da yafi albarka. Wa anfa'uhu, da kuma arzikin da yafi amfani. Wa athyabuhu, da kuma arziki da yafi sarki, yafi kyau. Ma kana min kasbil yad, shine arzikin da mutum ya samo da aikin hannunsa. Wannan wasiya ce mai girma, wanda muna da bukatansa musamman a wannan zamanin namu da muke ci. Ya zama wani wajibi a kan kowa, kowa ya nemi sana'a, musamman matasa. Kada a dinga zama haka zaman kashe wando. Ya kamata a tashi a nemi aiki, musamman mutum ya zama yana da wani aikin hannu da ya iya, wani abu da zai yi ya samu kuɗi. Kada mutum ya dogara a kan certificate nasa na boko, saboda wannan zamanin da muke ciki, kamar da muke gani ba aiki. Muna da matasa da yawa, mutane da yawa, miliyoyin mutane wadanda suka gama karatu amma ba su da aiki. Duk sanda kuka gani an sa advertisement za a dauki aiki, sai ka ga an ce ana neman za a dauki mutane aiki mutum 5,000 ko mutum 10,000, amma sai ka samu mutum miliyan da su ne suka nema. Waye za a dauka, waye za a bari, ko ba ka bari. Kwanakin ba aka yi application na civil defense, kusan miliyan da wani abu suka nema, daga ƙarshe ba mutum 5,000 da wani abu suka dauka. Don gane ko? Tunda ba da lafiya suka dauka. Su ma police kwanakin ba aka ba su da masu dauki mutum 10,000, su ma miliyoyi suka nema, daga ƙarshe kuma mutum 10 aka ce a dauka. Saboda haka babu aiki. Wannan shine zahiri abin da ke faruwa, ba aiki. Saboda haka zai kamata mutum ya dogara a kan certificate na boko ba. Ko da ka zo ka samu aiki ma, albashin da gwamnati take biya ba ta kai komai ba. In kana da iyali, albashinka kana karɓar albashin yau, bayan kwana 2-3 ya kare. Ya kare. Saboda haka albashi ba zai iya rike mutum. In kana da yara 2-3 haka, za ka biya kuɗin makarantarsu, za ka ciyar da su. Mai yiwuwa kana zama na gidan haya, za ka biya kuɗin haya. Ta yaya wannan 50,000, 60,000, 70,000 da gwamnati take biya za ta yi sheka? Ba za ta yi sheka ba. Saboda haka ya zama dole mu nemi sana'a. Ya zama dole iyaye su sa yaransu su koyi sana'a. Kada iyaye su ce kawai yara ne sun je boko sun dawo shi kenan, kawai abin da suke yi. Ya zama to an sa su su koyi wani sana'a. Inki za su koya, su koya. Idan aikin sa tiles ne, idan aikin sa wannan sliding windows ne, idan ga sunan dai sana'a iri-iri, sana'o'i iri da mutum zai iya koya, wannan mutum zai samu halal dinsa. Ina fata mun gane. Idan ba haka aka yi ba, to gaskiya akwai matsala. Saboda babu aiki a yanzu nan. Sannan kuma ya ambaci wani abu mai matuƙar muhimmanci, yake cewa ɗalibi, musamman ɗalibi ilimi ko kuma malami, ya kamata a ce yana da wani abun yi da zai dinga samu, domin kada ya bukaci sai ya je wurin wani ko wani ya je ya yi maula kafin a bashi. Idan malami ko ɗalibi ya zama tun haka, to babu yanda za a yi wa'azin da yake yi ko kuma abin da yake gama mutane su karɓa. Mutane ba su karɓa ba, za su rena shi. Ina fata mun gane, saboda maulan da yake yi. Shi yasa malamin wannan tabi na ci muku yayi karatu a wurin Imam Al-Hasan Al-Basri. An rawaita Imam Al-Hasan Al-Basri yana yawan cewa, yace wallahi law zahidtum fi ma indahum la ragibu fi ma indakum, yace wallahi da za ku guji abin da yake hannunsu, su kuma za su yi kwadayi abin da yake wurin ku. Yace walakinnakum ragibtum fi ma indahum wa zahidu fi ma indakum, amma ku yi kwadayi abin da yake hannunsu, sai su suka guji abin da yake wurin ku. ina fata muku amsa wannan magana. Saboda haka kana malami kana talibi ilimi idan ka guji abin da ke hannun mutane su kuma mutane za su yi koyon ilimin da ke wurin ka. Amma idan kai ka nuna koyonka akan abin da yake hannun mutane su kuma za su guji ilimin da ke wurin ka. Saboda haka ya kamata mu kowa ya tashi ya nema wa kansa halal kuma mu sa yaran mu su koyi sana'a wannan yana da matukar muhimmanci. Wannan shine wasiyan Imam Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah. وصية تقبع ما التي الوصية التاسعة في وصية تاسرة التي هو من جملة وصايا السلف للشباب لكن جملة وصية متى مرزواتا جواز متى ما جاء عن جعفر أقابل أكبر رئيس ودك جعفر قال يتي كان ثابت البناني ايه ثابت البناني رحمه الله كان يخرج الينا يا كفل جنا فيتوا زوا غريمو شي wannan ثابت البناني شي ما تابعي ne kuma ya zauna a Basra ya rasu a shekarar 127 tabi'i ne babba malami ne yayi karatu da Anas ibn Malik sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kuma yan daliban sa aka ce ya lidarce Anas ibn Malik shekara 40 yana karatu a wurin sa. To dalibin sa yace ya fito zuwa gare mu wa qad jalasna fil qiblati, lokacin da yazo wurin mu muna cikin masallaci ne mun zauna a gaba ta fiskan ta bangaren kibla. Fa yaqulu, yakan fito zuwa gare mu sai yace ya ma'ashara shabab, ya ma'ashara shabab, ya ku jama'an matasa, shiltum baini wa baina rabbi an asjuda lahu, kun shiga tsakanina da ubangijina kun hana ni yi masa sujada. Wa kana qad hubbat ilayhi salat, kuma ya kasance an tuka masa son sallah sosai. Saboda haka idan ya fito zuwa ga masallaci ya ga matasa sun zauna a gaba tsarin kibla sai ce sun shige tsakanin ka da Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yace yushiru rahimahullah ila anna bab ash-shabab, yana nuni ne zuwa cewa wasu daga cikin matasa alladhina yaltaquna, wadanda suke haduwa, ويجتمعون في المجلس كما سنة تاروا أشكي مسلاتي ويستغلون فرصة لقائهم كما سنة أنفاني دا داما هدوانسو في أصدقائهم دا أبو كنانسو في المجلس أشكي مسلاتي دين أحاديث الجانبية سنة أنفاني ونن داما في مغنغنو تجد نجيبي أنا ستتا نوتا وادا ستتا شاكرا يوانسو ويكون إلى جوارهم من جاء المسجد ليعبد الله, sai kuma ya kasance kusa da su akwai wanda ya zo masallaci domin ya bauta wa Allah. Su sun zo na masallaci suna surutu suna maganganun su daban, sai kuma ga wani ya zo masallaci domin ya bauta wa Allah. Wa yatma'inna fi salati, wani ya zo yana so ya samu natsuwa cikin sallansa. Wa yakhsha, yana so ya samu khushu'i a sallansa. Wa yaquluna bainahu wa baina salati, sai su shiga sai su shige tsakanin shi da sallarsa. Wala hum ishtagalu fil masjid bil ibadati, su ba su shagaltu a cikin masallaci da ibada ba, wa zikrillah, da kuma zikirin Allah azza wa jal. Wala hum taraku man jaa an ya'budu Allah fil masjid an yashtagila bil ibada wa yuqbilu wa yuqbil aliyah, haka nan kuma ba su bar wanda yazo masallaci domin ya bauta wa Allah ba su bashi ya shagaltu da ibadan sa ba ya fiskance ta ba, sai su dame shi da surutun su. Wannan yana yawan faruwa a masallatan mu. Sai ga mutane sun zo da masallaci suna bayan an gama sallah sai su zo da su ita surutu, alhali kuma ga wasu suna cikin sallah mai yiwuwa suna nafila, mai yiwuwa wani yana karatu alqur'ani ko kuma wani yana zikiri, amma ba za su damu da su ba, sai su ita surutun su ba ruwansu da cewa wannan yana ibada. Malaka wali hadha fa mimma yahtaju an yatanabbaha lahu ash-shab, yana daga cikin abin da ya kamata matashi ya mayar da hankali a kan shi shine ne mura'ata hurmatul masjid, ya kamata matashi ya kula da alfarman masallaci, wa mura'atu hurmati wa makanati ahli masjid, haka nan kuma ya kula da alfarman da kuma matsayin mutanen da suke cikin masallaci, li alla yushghiluhum bi umurin janibiyya, domin kada ya shagaltar da su da wasu al'amura na gefe anil ibada, ya shagaltar da su daga yin bauta, wa tumanina, ya hana su samun natsuwa, wa lukutu fi sala, ya hana su samun khushu'i a cikin sallar su. Ya kamata mutane su san girman masallaci da kuma alfarman sa a cikin musulunci. Masallaci yana da alfarma, wuri ne wanda ya kamata da mutum yana ciki ya kamata mutum ya natsu sosai. Ina fata mun gane. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin Al-Qur'ani fi buyutin adina Allahu an turfa, Allah ya cikin gidaje wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi umurni da a daukaka su. Wannan ayan tana da alaka da ayan da ta gabace ta. Allah na magana akan haske, hasken shari'a. Saboda kafin wannan aya Allah yake Allahu nuru samawati wal ard matalu nurihi kamishkati fil misbah al misbah fi zijaja zuwa karshe. Allah na magana ne, Allah na kwatanta ni wato haske, haske na shari'a da cikin zuciyan mu'mini ne a cikin wannan aya. To shine Allah yake nuna masa wannan hasken shari'a ana samu ne a ina fi buyutin a cikin gidaje. Allah fi buyutin adina Allahu an turfa wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi umurni da a daukaka su. Da muka je tafsirin Ibn Kathir, karkashin wannan aya Ibn Kathir ya kawo hukunce hukunce da dama da suke da alaka da girmama masallaci. Daga ciki yake cewa yana daga cikin daukaka masallaci a gini da kuma a matsayi, shi yasa shari'a ta hana a yi ciniki ko kasuwanci a cikin masallaci. Ina fata mun gane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ra'aytum man yasta'a man yabi'a aw yasta'a fil masjid faqulu lahu madha ithi la arbaha Allahu tijaratan. Idan kuka ga wani yana sarda abu ko kuma yana saye a cikin masallaci, ku ce masa kada Allah ya sa kai samu riba wannan kasuwanci. Wannan shi ne abin da yake wata gaba mishi. Haka nan ya sake ce idza ra'aytum man yanshudu dalatan fil masjid faqulu lahu madha la raddaha Allahu ilayhi. Idan kuka ga wani yana bada sanarwa yana cigiya wani abu da ya rasa, yana cewa waye ga wani abu kaza, ku ce masa la raddaha Allahu ilayhi, kada Allah ya mar maka shi, kada Allah ya sa ka dani. A wata ruwaya yace manzo ya kara da cewa fa innal masajid lam tubna li hada, to da masallatai ba gina su saboda irin wannan asar wannan abu ba. Saboda ya kamata mu girmama masallatai, yana daga cikin girmama masallatai bai kamata a zauna cikin masallaci ana surutu ana daga murya ba. Shi yasa a zamanin Umar ibn Khattab wata rana yana zauna a cikin masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ga wasu mutane sun biyo suna surutu, yace a je a kawo musu waɗannan mutane. Da suka zo sai ya tambaye su ko ya ina ne, ko da halin da suka nuna ya bambanta da halin mutanen Madina. Ina fata mun gane sai kamar da waɗanda ba su yi karatu ba. Sai ya tambaye su yace ku waye ne, ku daga ina kuke? Suka ce su daga Taif suka fito. Mun san Taif ko? Na'am, nan ne manzali ji aka je shi. Na'am, suka ce ai su mutanen Taif ne. Sai yace musu law kuntum min ahlil Madina la auja'tukum darban tarfa'una aswatakum fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ke da ku mutanen Madina ne da na yi maku bulala, da na maku duka nan, kuna daga muryan ku a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ba daidai bane mutum ya zo a cikin masallaci ya daga murya ya yi ta surutu. Masallaci wuri ne mai alfarma, wuri ne wanda ya kamata a girmama shi, ya kamata mutum ya shagaltu da wani abu ma na duniya idan yana cikin masallaci. Kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a cikin wannan aya fi buyutin adina Allahu an turfa wa yusara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asar, yace yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asar, wasu suna ma Allah tasbihi a cikin masallaci safe da maraice. Suwaye? Yace rijalu la tulhihi tijaratun wala bai'un an dhikrillah, wasu mazaje wadanda kasuwanci ko sayar da abu ko saya baya shagaltar da su daga ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. To haka ya kamata mu zama dukanmu. Malike nahika amma tajadda fi hadha zaman, wannan kuma banda ma wani abu sabo da yazo a wannan zamani, min wasail al-ittisal, na hanyoyin sadarwa, allati yahmiluha ash-shab, wanda matashi yake dauka tinjabi a cikin ajuhunsa, wato waya, wannan wayan salula, ita farubama ashgala an-nas, me yiwa ya shagaltar da mutane fi salatihim a cikin sallansu, bi ranini hatifi, da karan wayansa, au bi raddihi ala al-hatif, ko kuma ya ma amsa kira a cikin masallaci ya amsa waya a cikin masallaci, au nahwu zalika, ko kuma makamanci haka, mimma yuhdithu lin-nas, wanda kuma wannan yana jawo ma mutane tashwishan, yana damu su fi salatihim a cikin sallolin su, wa adamin raha, ya hana su samun hutu wa tumanina da kuma natsuwa a cikin sallon su. Wannan waya yanzu ya zama wani fitina sosai a rayuwar mu a wannan zamani. To da yawa ana cikin masallaci ana sallah sai ka ga kwatam wayan wani ya fara kara, mai yiwuwa ma music ya sa a ringtone dinsa, sai ya zama to ana sallah kuma ana jin kida a cikin masallaci. Abun yakan yi muni wani lokaci saboda jahilci, idan mutum ya zo masallaci ba zai sa wayan shi a silence ba, sai kuma ya ajiye shi a kasa, misali sai zama to yana tsaye sai kira ya shiga. To da kira ya shiga zan me kamata yi? Ha? Kamata ne durƙusa ya doka ko ya kashe. To shi sai ya yi tunani idan yayi haka ya riga limami ya tsali ko kuma yayi wani mutsiya cikin sallan sa wanda zai fata sallan sa. Sai ya zauna haka yayin shi yana cikin dukuri ba zai ba zai mutu ba sai sa sai ya bar mutane a yi ta jin kida a cikin masallaci saboda wayan baya hannun shi wayan yana kasa ne wanda kuma wannan jahilci ne ko ma gaba ne saboda kananan motsi a cikin sallah ba su a ɓata sallah ina fata muka ba komai ba ne idan kana cikin sallah wayan ka yi kara ka ɗauka ka kashe shi ba wannan bane yana cikin azumuka ka cire shi ka kalla ka kashe shi ba wannan bane kamar da ta cikin azumuka duk wannan irin waɗannan kananan motsi a cikin sallah baya ɓata sallah ina fata muka ne ya fi matsalar kwanci wannan. Shi ya sa wata rana ko wani abu da rana ta faruwa da Imam Suyuti. Imam Suyuti na wata rana ya zo zai ja mutane sallah cikin masallaci yana sallah ya zo da rawani ne. Kuma da haka rawanin sa na ta kwancewa. Yana ciki sai ya dinga daura rawani. Ana ciki kuma rawani ya kwance abun da yana da sanci sosai sai ya dinga kwancewa yana daurawa. Haka ya ta yi ya yi ta fama da rawani har haka ga masallah ya ga masallah wani mutum ya tashi ya fara masa fada dan me zaka zo kana masallah kuma kana jira irin wannan mutum a cikin sallah sai ya kalle shi sai ya ce mata ya ce islahu al-imama ahwan min haml al-umama ku fahimta wannan magana islahu al-imama ita gyaran rawani ahwan ya fi sauki akan daukan umama. Wace ce umama? Umama karamin yariya ce na Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yar Muhammad, yar Annabi Muhammad Zainab tana da wata karamin yariya sunan ta umama jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yariya ta kan zo manzo Allah masallacin wani lokaci. A Qur'an da ta zo manzo Allah ya dauke ta suna sallah tare da manzo Allah. Idan ya tsaya sai ya rike ta, in zai je ruku sai ya aje ta, in ya tashi sake daukar ta, in zai tafi sujjara ya sake aje ta. Haka manzo Allah ya ta sallah da ita har ya gama sallah. Kuma sallan manzo Allah bai bace saboda haka in har hakan bai fata sallan manzo Allah ba to ni da na gyara rawani kuma na wanda kuke ina fata muka almuhim ya kamata mu san cewa irin waɗannan karanan mota cikin sallah ba su fata sallah wannan abin da manzo Allah ya yi lalura ne yariyan da ta zo wurin shi a wannan lokacin sai ya doke shi shi yasa ta shagaltar da shi amma dai in ba haka ba manzo Allah baya so wani abu da zai shagaltar da shi a sallan sa yana kokari ya mai da hankali akan sallah sai inda mafin karanci abu idan ya shagaltar da manzo Allah zai yi kokari ya kaurace ma wannan abu. Akwai hadisi da aka rawaito manzo Allah ya yi sallah ya saka kaya wani kaya ne da wani sahabi ya bashi ya daura shi akan kafadansa sai ya sallah da shi. Sabon kaya ne yana da layi baki da ja haka layi haka sai saboda sabon kaya ne sai wani dinga jan hankalin manzo Allah yana sallah yana kallon kayan yana ba dan gane yana gama sallama ya cire kayan ya ba da wani sabi ya ce ka mayar ma Abu Jahl kayansa ya ce ka ce masa wannan kayan alhadni na fi salati alifat ta shagaltar da ni a cikin sallah na da zunnu saboda haka ka zan kaya ne kawai fa ya sa yake jan hankalin sa sai da manzon ya ce da yake baya so ita mayar masa ka ci mishi ya bani wani kaya da ba amma kuma yanzu mutum sai ya shaga ya zo masallaci yana sallah yana kallon agogon sa yana sallah yana kallon linkin sa yana sallah yana kallon kugansa irin wannan abubuwa duka ba su dace ba almuhim ya kamata mu san alfarman masallaci kuma mu nisanci duk wani abu da bai dace ba a cikin masallaci wannan shine wasiyan wannan malami wasiya ta gaba ya ce alwasiyatu al'ashira wasiya ta goma ya ce wa min jumlati wasaya as-salaf daga cikin jumlan wasiyan magabata zuwa ga matasa da shabab zuwa ga matasa ma jaa an muhammadin ibn sawqata akwai abin da aka rubuta da wato daga Muhammad bin Sukata qala yace lafiyani Maimun bin Mihran yace Maimun bin Mihran ya hadu da ni wata rana wannan Maimun bin Mihran shi ma tabi'i ne sunan shi Abu Ayyub Maimun bin Mihran sakatari ne na Abdullahi Umar bin Abdulaziz shine sakatarin Umar bin Abdulaziz a zamanin sa ya rasu a shekara ta 116 zan ba ku labarin shi daga baya yace ya na hadu da shi fa kuntu sai nace masa ayyakallah sai nace masa Allah ya raya ka wannan wani gaisuwa ne wanda ya yado a bakin Larabawa yanzu ko ka tafi Saudi yanzu nan Larabawa suna gaisuwa za su suna cewa ayyakallah ayyakumma yace to da na hadu da shi sai nace masa mai maka wannan magana nace ayyakallah Allah ya raya ka makala sai mai mubin mingan yace hadihi tahiyatu shabab, to wannan gaisuwa ne na matasa. Kul bi salam, ai salli wana kai sallama amma ku kace mu hayyakallah, kace mu assalamu alaikum, wannan shine gaisuwa na musulunci. Wannan gaisuwa da kai hayyakallah, wannan gaisuwa ne na gayu, ina fata mun gane wannan shine abin da yake nufi. Malaki wa fil hadith, kace wannan hadisi wa bil hadith ayin nabi akhi hadithin da aka rubuta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, mun zalla yana cewa man bada bil kalami qabla salam wala tujibu, mun zalla yace duk wanda ya fara magana kafin yayi sallama kada ku amsa mashi. Dan mutum yazo muna zaune yazo a bai koi mana sallama ya fara wani magana daban, to kada mu bashi amsa. Malaki wa qawluhu rahimahullah هذه تحية الشباب وانا فادي ساعتي وانا غيسواني لما تاكا اي ابو ديكي نبداكا شيني ان بعض الشباب شيني باكا سامو واني تكتكي متاسا واني تكتكي متاسا تستطيب نفوسهم نوعا من التحية واني تكتكي متاسا كسامو دوكا تنسو ناسون واني نوئي نغيسوا ويرى انه اجمل باكا سامو متاشي انا غاني اير وانا غيسوا ناسي شي يذكو yara annahu ajmal ma yakunu inda ma yalqa ikhwani, yana ganin hakan yafi kyau yayi amfani da shi sanda yayi hadu da ɗan uwansa au zumala'ahu ko kuma da yayi hadu da abokanansa. Wa yatruku salam, sai ya bar yin sallama wa yahziru ko ya ma kaurace masa. Wa yabda'u bi ba'd tahiyya, sai ya fara da wasu gaisuwa allati ragiba fiya, wanda shi yana da kodayinsa wa ma laylaya, wanda kuma yana karkata zuwa gare ta. Wa rubbama iktasara 'alayha, da yiwa ma ya takaita akai wannan gaisuwan wa taraka salam, kuma ya bar sallama. Wa rubbama ata bi salam bada, da yiwa kuma daga baya ne zai zo da sallama, sai ya fara yin wannan gaisuwan tukuna kafin ya zo da wannan sallama. Misali yanzu na da turanci suna hadu da abu da sai ce haufa sun kafin ya ce assalamu alaikum ko ba haka bane. Saboda haka wannan ba daidai bane, yana kokarin nuna mana ya kamata mutane mu na musulmai mu fara da sallama. Sallama shine gaisuwan musulunci, ina fata mun gane shine gaisuwan da mutum zai yi ya samu lada, ba sauran maganganu da ake yi na gayu ko na ba wai haram bane, idan mun dai lafazi ne da kyau ba haram bane, amma dai abin da ya kamata shine mutum ya fara da yin sallama tukuna kafin ya fara da wani magana daban. Mun tana kuma na cewa idan mutum ya maka magana ba tare da sallama ba, to kar ma mu bashi amsa. Wasiya ta gaba, alwasiyatu alhadiyatu ashara, wasiya ta goma sha daya yace wa min jumlati wasaya as-salaf li shabab, daga cikin jumlan wasiyan magabata zuwa ga matasa. Aidan ma jaa an abi al-malik, ko abu da aka rawaito daga abu al-malik, kala yace kala lana maimun bin mihran, wannan dai maimun bin mihran da muka fara da zuna yace yace mana wa nahnu hawlahu, lokacin muna kewaye da shi, ya ma'ashara shabab, yace ya ku jama'an matasa, ku watuku ij'aluha fi shababikum, ite karfinku ku sanya shi a cikin samakkanku, wa nashatukum fi ta'atillah, haka nan kuma nishatinku ku sanya shi a cikin biyayya ga Allah. Ya ma'ashara shuyukh, ya ku jama'an tsofaffi kuma hatta mata har zuwa yauci, ma'ana ne kuke jira har zuwa yauci za ku tuba tunda har Allah ya ba ku dama har kun tuba. Malaji awsa rahimallahu bi istiglal quwwati shabab, yayi wasiya da cewa mutum ya amfani da karfin samartakansa, wa nashatihi da kuma nishatinsa, fi fa'atillah, a cikin biyayya ga Allah, wa ma yuqarribu lay, kuma cikin duk wani abu da zai kusantar da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala. Kuma kala sannan yace ya ma'ashara shuyukh, ya ku jama'an tsofaffi, hatta mata zuwa yaushe, har zuwa yaushe, yani abin da yake nufi da haka shine hatta mata tantazirun, zuwa yaushe kuke jira, wala tastajiluna hayatikum fi ta'atillah, ba ku abaza ku amfani da rayuwanku a cikin biyayya ga Allah ba, me kuke jira kuma. Wannan mihran, maimun bin mihran, mutum ne wanda shi ma Allah subhanahu wataala ya tsawaita ransa, ya jima a rayuwa sosai, kamar da nace da zo sakatari ne na Umar bin Abdulaziz, kuma bayan ya tufa ya kasance yana yawan wa'azi ga matasa da kuma tsofaffi irin ka, shi yasa yayi wannan magana. Banda wa'azi da yake ma mutane, yana yawan ma kansa fada, yana gani zuciyarsa ya kekashi babu imana. Wata rana yace wa dansa, ka kai ni gidan Al-Hasan al-Basri dan sa ya kai shi gidan Al-Hasan al-Basri da ya je wani sace ya ce ma Al-Hasan al-Basri yace ina jin zuciya na ta ke kashi ba imani kuma kai mu wani ko kuma ka karanta mu wani abu daga cikin littafin Allah wanda zai tausasa zuciya sai Al-Hasan al-Basri ya karanta masa ayoyi a cikin suratul shu'ara yace masa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana afara'aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un yayi karanta masa wannan ayoyi nan da nan sai ya fadi a kafa ya tsorata jikinsa ya fara rawa da kyar aka kwantar da hankalinsa aka tashi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa cikin wannan ayoyi Allah na ce da manzo Allah afara aita in matta'nahum inni Allah ya ce wani labari ya kike gane wadannan kafirai idan muka biyar da su dadi na tsawon shekaru da yawa kuma ja'ahum ma kanu yu'adu daga baya kuma sai abinda aka masa alkawarin sa na mutuwa da azaba cikin gabari dan hisabi ran ta su jima wadannan abubuwa da Allah ya masa alkawari sai wannan abu ya zo masa daga baya Allah ya ce ma abna anhum ma kanu yumatta'u wannan jin dadi da aka ba su na rayuwa ba zai amfane su komai ba a wannan lokaci shi yasa wannan abun ya tsoratar da shi yana ganin duk wannan dadewa da yayi a rayuwar duniya in ba dai yayi bane akan biyayya ga Allah to ba za su amfane shi ba gaba daya ina fata mun gane wadannan ayoyin kwanan nan sanda aka yi sanarwa sarauniya ta rasu wani malami yayi taliki akan sanarwar mutuwarsa da wadannan ayoyin ina fata mun gane to da sarauniya ta rasu tana yar shekara nawa 96 akan ta jima duniya ba haka wani ta jima duniya kuma ta samu rayuwar ko ba haka wani ta yi rayuwarta ne gaba ki da a cikin jin dadi da mulki wannan matan ana cewa an nada ta sarauniya tana yar shekara nawa 26 kenan ta yi shekara nawa akan mulki shekara 70 tara mulki da wuya ikin shekara 70 ta yi tana mulki gaba da ta yi shekara 96 kuma ta zamanto sarauniya tana yar shekara 26 saboda haka ta yi shekara 70 akan mulki su ma a Ingila suna cewa babu wani sarki da ya taba irin wannan jimawa akan mulki amma duk wannan rayuwar ta zo karshe sati biyu kuma ta da sauki kuma ba ta yi imani da Allah ba haka tara to wannan shine abu da yake Allah kuma na tale ke nufi afara'aita in matta'nahum ila sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma adna anhum ma kanu yumatta'u wannan jin dadi gaba da ba zai amfane da ba a cikin tafsir Ibn Kathir karkashin wannan ayoyi Ibn Kathir ya kawo wani hadisi hadisi Abu Huraira inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ranar tashi kiyama Allah zai umurci mala'iku Allah zai ce da su su zo da kafiri wanda yake kowa jin dadi da morewa a rayuwar duniya sai a zo da shi sai a dauke shi a koma shi a cikin wuta a cire shi ba zo kan su shiga wuta su dawo mawa ba kawai sai abin da mutum zai yi sai a dauke shi a koma shi a cikin wuta a cire shi idan aka cire shi sai a tambaye shi ya fulan ka taba jin dadi kuwa a rayuwarka sai ce wallahi ban taba jin dadi komai ba a rayuwa wannan second daya kawai da ya yi a cikin wuta ya mantar da shi duk rayuwar duniya da duk jin dadi da ya samu a rayuwar duniya zai ce ban taba jin dadi komai ba a rayuwa haka nan kuma za a zo da musulmi mumini wanda ya ji kowa shan wahala rayuwar duniya shi ma a dauke shi a tsoma shi a cikin aljanna a cire a tambaye shi ya fulan ka taba shan wahala ko a rayuwarka zai ce ni ban ma san ya shiga wahala ba rayuwa
jin dadin da ya samu a cikin gidan aljanna na sakanda ya mantar da shi duk wahalan da ya sha a rayuwar duniya. Ina fata mun wannan. Saboda haka duk dadewa da mutum zai yi a rayuwar duniya, mutum ya yi kokari ya zamanto ya kashe rayuwarsa ne akan biyayya ga Allah subhanahu wataala. Saboda in dai har mutum ya bar duniya ba akan biyayya ga Allah ba, ya mutu ba kai imani ba, to duk abin da ya samu a duniya zai zama to haba'an mansura, a banza ne kawai ba zai amfani shi ba rayuwa. Ina mata mun fahimci wannan. Allah ya samu dace. Bari mu ta nan ga jiwa. Ah, la mu sauke fa ka dace ba insha Allah. Insha Allah. Insha Allah mu ta nan abin da bukaran ta da yale ba mu na danta. Inda muka yi kuskure kuma da ya zama. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصلا كانت وانا ده وهلا ده صوره سي كايت اي با لا سي جابا كو ان هذا ده وهلا وهلا ان شاء الله وانا ساتي لم دوكارا تلك ان شاء الله كنت ما اذا كنت ما زين انت بس نعم اظن انت ما na abun da malamu suka ce shine kada yayi a cikin masallaci, ya tsaya a bakin kofar masallaci. Ina fatan gane sai ya dinga yi, mutane suna fita yana sanarwa ko ya rubuta ya mana a kofar masallaci. Sheikh bin Baz rahimahullah yana gani saboda mai wannan hadisin da muka faɗa yanzu, wasu malamai suna masa wani fasara daban. Akwai malaman da suke gani sun da manzo Allah yace idza ra'aytum man yunshidu ba'latan, da kuka gani wani yana cikin wannan wanda ya fashe, to kace wannan ana nufin mutum da abun sa ya fashe ne ya zo masallaci, ina cewa waye taya ni ganin abu kaza, wanda ya taya ni ganin abu kaza. Amma idan misali mutum ya gan abu ne ya zo masallaci yace wannan na waye ne, misali wannan bai shiga cikin wannan hadisi ba. Ko fahimci wannan bayani? Haka wasu malamai suke gani, suna gani in dai an ga an tsinci abu za a iya zuwa masallaci a yi sanarwa, idan an zo ba gani ba ne ake sanarwa ana nema, wannan shi ne manzan da ya hana. To amma Sheikh bin Baz yana gani hadisin ya hada bisa gaba daya, da wanda ya tsinci abu kada ya zo cikin masallaci yana sanar da shi, haka nan kuma wanda ma bai gani ba yana zuwa yana sanarwa yana nema. Saboda me karshen hadisi manzan ya ce ne fa innal masajid lam tubna li hada, yake masallatai ba gina su saboda shi ne irin wadannan maganganun ba. Ina ba ta gane saboda haka Sheikh bin Baz a ra'ayinsa a fahimtar sa yana gani ko da mutum zai yi jigiya ya tsaya a bakin kofar masallaci yayi kada yayi a cikin masallaci, amma da wani akwai malamin da suke gani za a iya sanarwa idan an tsinci abu a yi a cikin masallaci. Wallahi wani ana shi ne ina ba zan gane yau wace da wannan rike yayi wani wasu malamai suna gani za a iya wannan, ina fata mun gane. Amma Sheikh bin Baz yana gani kidika yana gani da halarta, saboda me kale ce fa innal masajid lam shubna min hada, yana gani daga cikin girman masallaci kika kada a yi wannan abubuwa. Amma dai akwai malamai da suka fara gani a yi wannan, suna gani hadisi manzo Allah yana magana akan abinda ba gani ba ake sanarwa ana nema, ba wai abinda aka tsinta aka daga ana neman mai shi ba. Ina ga tambaya ne akwai malamai da suke wannan bambanci, amma wasu ma suna gani, wasu ma suna gani ya hada duka gaba daya. Wallahu a'lam. Akan na'am. Kwanta masallaci a huta ba? Yana da kyau. Ba a bane bi ba ne don mutum ya je masallaci ya dan kwanta ya samu natsuwa ya huta, yana da kyau, abu ne mai kyau. Ina fata mun gane. Ai daga cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala zai sanya su a cikin inuwan taron tashin kiyama, ya ce mai wa rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid, akwai mutum da zuciyansa yana ratsai da masallaci, mana kullum yana lukantar masallaci, sawau yana karatu ne ko kuma yana hutawa ne kawai, duka yana da kyau. Ina fatan da wannan abu. Eh sai ka tsaya na duka duka ai nan shi musan ne ka tsaya da kudi ne ne da ba ta wannan. Wannan ba kuma
yake na wai mai kira sallah kai kira sallah mai sallah ya yi sallah.